ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Masu ganin mu da bibiyan mu da sauraron mu ta cikin wannan shiri na auratayya, inda muke kawo bayani game da aure da yadda za a warware matsalolin zamantakewa na aure domin samun rayuwa mai alheri mai albarka cikin kwanciyar hankali. In ba a manta ba, a shirin mu da ya gabata mun yi bayani akan dalili na 43, shine aikin mace da sana'at mace da kasuwanci da kuma karatu, wanda muka ce ya kamata waɗannan abubuwa guda uku idan mace tana aiki za ka aure ta, ko tana kasuwanci za ka aure ta, ko tana karatu za ka aure ta. To idan za ta ci gaba da karatun, ko za ta ci gaba da aikin, ko za ta ci gaba da sana'ar, kamata ya yi ta gaya ma ka amince kafin a ɗaura aure. In kuma za a daina, to shi ma a yarjejeniya. Kada ku yi da ita za ta yi aiki ko za ta yi karatu kuma daga baya ka hana, ko kuma ku yi ba za a yi ba daga ba ta ce sai an yi. To ya kamata a dinga yin komai a rubuce a sha shaidu, domin kada a samu rikici. Kuma ana yawan samu, ana yawan tambayan mu, mijina ya aure ni ina aiki, mun yi ba zai hana ni aiki ba, amma yanzu ya ce sai na bari. Wata mata ta ya ce in ta fita a bakacin aurenta, bayan ku kafin a yi wannan sai da aka yarjejeniya da shi. Wani kuma zai iya cewa aikin nan daga baya na fahimci akwai matsaloli, saboda ko ki gyara matsalolin ko ki daina, ko kuma abin da ya kamata haka. Duk waɗannan abubuwa ne da za a iya tattaunawa. Na 44, rashin ilimi da samun wayewa akan aure. Rashin ilimantar da ma'aurata da ba su cikakken wayewa da ilimi akan harkar aure yana taimakawa wajen haifar da matsala bayan an yi aure. Don haka ne ma muke ta yunƙurin buɗe cibiyoyi da za su dinga ilimantar da ma'aurata, wanda kafin mutum ya yi aure, ko mace ko namiji, zai halarci wannan makaranta. Za a yi masa tambayoyi, za kuma a shigar da shi aji, za a karantar da shi menene aure, me manufar yin aure, me matsalolin suke tasowa a cikin aure. Kuma akwai rubuce-rubuce da yawa da suna nan, wasu sun fito, wasu suna kan hanya, game da yadda za a ƙara inganta wato zamantakewa aure. Saboda haka wannan cibiyoyi za su taimaka. Kuma na sha ba da misali cewa har gwamnatoci ma ya kamata a ce a cikin curriculum ɗinmu abubuwa guda uku da suke damunmu da matsaloli, a saka su a cikin tsarin koyarwa. Wato da yaƙi da ta'addanci, da yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi, da kuma zamantakewa aure. Wannan abun guda uku ya kamata a ce ana da subject da ake karantar da su. A karantar da yaro tun yana ƙarami illar ta'addanci da kashe-kashe da zubar da jini da tashin hankali, a nuna musu hatsarinsa. Sannan haka nan shan ƙwaya da saida ƙwaya da sarrafa ƙwaya da abin da ya kama da haka, duka a faɗakar da mutane. Sannan kuma ilimantar da su tun daga secondary school akan aure. Wannan ƙoƙarin da ake ta ƙoƙari sai an koyar da ilimin jima'i. Ai, ba shi ake buƙata ba. Ilimin zamantakewa ake buƙata, ba ilimin saduwa ba. Shi akuya waya koya mata da ɗan akuya, zakara da kaza waya koya musu. So wannan shikiyanci ne a cikin wasu abubuwan. Amma koyar da zamantakewa da mu'amala, sanin haƙoƙin miji akan mata, da haƙoƙin mata akan miji, da kuma abin da yake haƙoƙinsu na tarayya, da yadda ake zama in matsala ta taso, tunda dai an ce an yi aure ba za a ce ba matsala ba. To in matsala ta taso, ya ake warware ta, wacce ba za ta shafi ingancin auren ba, ko ba za ka dakatar da shi ba, ko ba za ta rushe shi ba, ko ba zai sa aure ya mutu don an samu matsala ba. To waɗannan abubuwa yana da kyau a ƙara, musamman masu masallatai da masu ɗan suke da makarantun Islamiyya, da waɗanda suke da cibiyoyi na yaɗa addinin Musulunci, da ma wasu manyan jami'o'i ya kamata su fitar da course, ko da wata biyu ne, wata uku, mutane su zuwa sana ana ba certificate na aure, don a samu ƙarin ilimi a cikin auren. Don mafi yawan abin da ke faruwa da irin tambayoyin da zaka ga miji ya maka ko mata, ta nan kake gane cewa lalle akwai jahilci. Kuma sannan ko me mutum zai shiga ana ilimantar da shi, ya mutum zai shiga aure ba ilimi? Za ka yi gwamnati ba ta ɗauke ka aiki ba sai kana da ilimi. To ya za a ce kuma za ka shiga wata sabuwar rayuwa, wacce za ka tashi daga mutum ɗaya ka koma mutum biyu, daga mutum biyu ku haifi 'ya'ya har a zo a gina al'umma kuma akan jahilci da rashin ilimi. To da haka sai mun gyara wannan, sannan za mu samu kwanciyar hankali. Sannan na 45, rashin ɗaukar nauyin iyali wajen ba su haƙƙi. Wani ya yi aure amma bai ma san haƙƙin da yake kansa game da mata ba, ita ma mata ba ta san haƙƙinta da ke kanta kuma da haƙƙinta da haƙƙin mijinta ba. Sai aka ilmantar da ma'aurata cewa fa in fa ka yi aure, yana nufin nauye-nauyen matan nan kab ya dawo kanka, da ciyawa, da shayarwa, da tufatarwa, da kayan kwalliya, da na tsafta, da gida, da abinci, da magani, da ilimi, da haƙƙin mu'amala aure, da bada muhalli, duk a lissafa masa waɗannan abubuwa a masa tafsilinsu. Cewa fa duk sun dawo kanka shi ne ake nufin haƙƙin. Ke kuma in kika auri wannan mijin, biyayya, ladabi, farantawa, kare masa mutuncin kanki da dukiyarsa, da 'yan uwansa, da danginsa, da inda zai zaunar da ke, da mu'amalarsa, duk abin da za ki yi mai kyau, za a ce shi ne ya ɗauko ki a matsayin mace ta gari. Duk abin da kika yi na rashin kirki kuma za a ce mijinki yana da hannu, don shi ya je ya ɗauko musu wannan kara da kiyashin. Wata rama ba kiyashi ba ne, wato ainihin naka ne a jiki. Sannan na 46, cin bashi a yi aure. Wasu ƙasashe aure ya yi tsada sosai, hatta kai mutum ba zai iya yin aure da ɗan albashin da yake da shi ko kuɗinsa ba. Kuma abubuwan da suke cikin ba wai sadaki ba ne, a'a, wasu nauye-nauye ne na sai ka shirya walima, ka kama event, an kashe kuɗi dubunnai, sannan kai za ka yi kayan ɗaki, kai za ka yi kaza, to sai ka ga wasu ƙungiyoyi da bankuna sai su fito su ce maka, to yanzu a aurenka za a kashe 1,500,000, kai kuma yanzu 1,100,000 kake da shi, za mu ranta maka 4,000,000, sai ka dinga biyan mu. Akwai wanda ya ce har ɗansa ya fara zuwa firamare bai gama biyan bashin da ya ci na auren baba yaron ba. Har an haifi yaro har ya fara zuwa firamare, amma yanzu ana bin babansa bashin da ya ɗauka na auren wato babarsa. To kaga zafafawa da tsanantawa da tsadantawa a cikin harkar aure lalle yana taka rawa. Da mutum ya ga cewa nauyi ya masa yawa, ko yanzu akwai wanda zai aurar da 'ya'yansa, an ta sa rana ana ɗagawa, ba kuma wai yarinya ce matsala ba, a'a, akwai wasu nauye-nauye da suka hau kan uban wanda ba shi da hali. Shi zai kayan ɗaki, shi zai kayan kicin, shi zai kayan falo, shi zai sai komai, har buta da za a kai gidan matar shi zai siya. To haka kuma uba shi kansa bai ma shi koshi ba, shi kansa gida a gidan haya yake, shi kansa bai da gidan kuma sai ya yi gara. Duk bai da halin yi, inda hali kai ba wani abu, amma ba shi da hali ne. Ita shari'a musulunci idan babu ruwa sai kai taimama, ita kuma al'ada in ba ruwa sai ka nemo ruwan da ƙarfin tsiya, ko na bashi ne sai ka ciyo. To kun ga addinin Allah shi yake da sauki, amma abin da ba addinin Allah ba akwai matsawa. Don haka iyaye suna takura, wanda za su yi aure suna takura, da kuma wata ran kallon abin da aka yi a gurin wani. Yanzu wani yana da kuɗi ya kashe 1,500,000 a aurensa. Wani 1,100,000 ma ba zai iya kashewa ba, wani 500,000 ma ba zai iya kashewa, wani ko zai iya kashe ma 100,000,000. Akwai auren da aka yi ma iya abin da aka ware wa da 'yan biki da baki da masu zuwa 100,000,000 aka ware musu. Kaga saboda da hali, to kai ko 500,000 ba ka iya warewa don waɗannan hidima ba. So kada mutum ya kwatanta kansa da wani. Kaka ga ana an yi auren wani ana facaka da kuɗi, ke kuma ki sa wai sai ke ma an miki irin wannan, ko kai ma sai ka yi irin wannan, ko iyaye su ce su yi irin wannan. Da ko matan nan magulmata, duk sanda mace ta tare sai sun leƙa ɗakinta sun ga dame-dame aka saka. Wasu ma da calculator suke zuwa su ce gadon zai kaza, kujera za ta yi kaza, kayan zai sun lissafa abin da aka kashe, daga nan su ce kai da Allah ba kashe mata kuɗi ba, dukkan na lissafa kayan ɗakin ba su fi 1,000,000 ba ko 1,000,000 ba. Zura ka shi yasa za ka ga wata ran don a nuna alfahari sai a yi ɗakuna 10 ma, 10 bedroom ake a wani gurin. Saboda haka akwai ɗakin takalma, akwai ɗakin jakunkuna, akwai ɗakin kayan adres, akwai ɗakin shaddodi, akwai ɗakin lesi-lesi, akwai ɗakin shadda-shadda, akwai ɗakin atamfofi, akwai ɗakin kayan kwalliya, akwai ɗakin su jagira da kaza. To yanzu da Allah wannan in suna da hali sun yi, kowa ne yake da halin da zai haka. Saboda haka a daina kwatanta kai da wasu, don wani in ya kashe 1,100,000 kamar ya kashe 100,000 ne a cikin kuɗinsa. To kuma me kamata mu dinga auna kanmu da almubazziranci da kuma nuna gasa da alfahari da kuma cewa sai an yi abin da ba za a iya ba. Ko mutum ya ce sai ya ciyo bashi zai aure, to lalle kam zai gamu da matsala, domin wata rana za a wayi gari ana binsa bashi hatta kai mutum ma ya tattara kayansa ya gudu. Da haka amaryar ma ta yi asara, da yawa wasu an ɗore su a kurkuku saboda irin wannan cin bashin. Sannan daga cikin abin da ke kawo matsala a cikin harkar aure shine yawan tafiye-tafiye. Sawa'un tafiye-tafiye namiji ne ko na matar. Da yawa na haɗu da mutane a Lagos, na haɗu da mutane a Abuja, na haɗu da su a Kwatano, a wasu gurare. Suna da iyalai a ƙauyensu, a gidajensu, amma sun tafi can sai mutum ya shekara bai dawo ba, shekara biyu bai dawo ba, shekara uku bai dawo ba. In kai kai da mutum ya dawo sai ya ce wai ai akwai nauyi ne da yawa, yana ɗan yi musu aiki. To ai ba aike ne yake ware matsalar iyali ba, kai sai ka je da kanka wata rana. Shi yasa Sayyidina Umar akwai lokacin ma da ya yi doka cewa a daina wuce wasu kwanaki ko wani lokaci mai tsawo a lokacin jihadi saboda a dawo wajen iyali. Wannan kadiyar ta faru da yawa wanda take nuna kada mutum ya dinga doguwar tafiya ko yana dogon balaguro ba tare da iyalinsa ba. Mata suna cutuwa da yawa idan yanzu wata ma gaba ɗaya ta tattara kayanta ta tafi Saudiya wani neman kuɗi ta bar mijin anan, kuma ta je can ta yi shekaru, kuma wai tana tambaya wai ya za a yi da mijin, ke da kika bar mijinki anan kika tafi wani guri wanda an ce kafarki kafarsa kafarsa kafarki. Mutum zai tafi jihadi, matarsa za ta fi aikin haji, ya ce ya Rasulallah ni an rubuta ni zan tafi jihadi, mata ta tafi aikin haji, ya ce da aka tadda jihadin ka bi matarka ku tafi aikin hajin tare. Ke kin tattara kayanki daga nan Najeriya kin tafi Saudiya, kin je kin zauna kin ce kina neman kuɗi mijinki yana nan. To wannan ba daidai ba ne, sai mun gyara wannan. Sannan yawan zuwa unguwa, shi sa haka wani in ya ji haushi ma sai ya ce wa matan kin fita a bakacin aurenki. Yawan fita, wasu mata yadda ka san wato kafar su kaikayi take yi, Allah Allah suke miji ya fita su fita. Kuma wani abin da yake ja haka, dama ta saba da yawo a waje kafin ka auro ta, kullun tana kan hanya. So in ka aure ta sai kai kayi da ita ta zauna a gida take. Wani kuma in yafi shi mai wakan yi haƙuri ya ga da zai ware matsalar sai ya ce mata in ta fita ko in ta yi kaza a bakacin aurenta. Wannan kuma yana da hatsari, domin ka ce wa mace in ta fita a bakacin aurenta lallai wata ran sai ka ga ta fita din. Mun sha yin wannan case din, na ce maza suna da wata doka da suke sa wa mata, da wuya a sa wa mace wannan dokar ba ta karya ba. Sannan mata suna da wani attacking da suke wa maza, da wuya a wani miji attacking bai yi reaction ba. Me ya attacking din da mata suke wa maza? Shi ne ta ce in ka cika ɗan halal ne kai ka sake ni. To da wuya mace ta gaya namiji wannan bai sake ta ba. Haka nan kuma mutum ya ce wa matarsa in kin fita a bakacin aurenki da wuya ba ta fitan ba. To mu daina waɗannan abubuwan guda biyu tunda matsaloli suke haifan mana. Su matan an ce in kin fita a bakacin aurenki sai ta ji ƙara ta fitan ma a yi ta ƙare. Shi kuma an ce masa in baka sake ni ba kai ba ɗan halal bane, sai ce bari ya sake ta don ya tabbatar mata shi ɗan halal ne. To waɗannan abubuwan guda biyu, mafi yawan mutuwa aure a ƙasar Hausa yana da alaƙa da waɗannan abubuwan guda biyu. In kin fita a bakacin aurenki, sannan ita kuma in ka isa ɗan halal ne ni ka sake ni saboda ɓacin rai. To da haka mu janye waɗannan abubuwa, za su taimaka mana wajen ƙara ingancin aure da ƙarin zaman lafiyar ma'aurata. Allah ya ƙara albarka da zaman lafiya a tsakanin ma'aurata. Wassalamu alaikum. أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما أنت الهنا أنت المنا أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما.